Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 14 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Har wa yau kuna iya jin mu kai tsaye ta voahausa.com a internet da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa a nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Usman Ahmad Kabara
tare da Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa na ci gaba da muhawara akan sabon salon mamayar filayen noma a kasashen Afirka, kamar yadda wasu Larabawan Saudiya ke son yi a yankin Difa na kasar Jamhuriyar Niger. Da farko an ce kadada 50,000 zuwa 120,000, kuma daga baya-bayan nan sai muka ci an ce ma wai wurin noman da Larabawan ke so a yankin Difa ba ma shi da adadi. Da gaske ne ba iyaka?
Shi da kanshi shugaban jihar nan na kiraye shi. Sai ce mu to yanzu dai an ce a dan dakata. Shi gwamnati ya ce musu su dan dakata saboda ba a san ba filayen menene limit kin su.
Wato iyaka.
Iyaka. Ai a sa ba a sa iyakoki ba.
To shi ma dan iya yau a labarin shi ƙara jaddada mu hukumomi muhimmancin ƙarfafa mu ƴan ƙasa gwiwar kama aikin noma yayi. Har wa yau kuma muna tare da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. Ku biyo yau da gobe shirin matasa ku ji cigaban wannan batu na hilayen noman jihar Difa.
To a shafin namu na Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa idan aka duba yadda demokradiya ke tafiya a kasashen Afirka, sai kaga kamar kullum talaka ƙara talaucewa yake yi, mai kuɗi kuma na ƙara kuɗin cewa. Ko menene yasa haka? Ga amsoshin ku.
Sare ta sani mai kwanoni Rijau ta ce, salam yau da gobe, ko shakka babu wannan batu haka yake, saboda masu kuɗi da masu hannu da shuni sun bi sun tattara madafin iko. Kun ga kenan talaka bai da wannan ƙarfin, sannan kuma suna da jari mai ƙarfi wanda za su ci gaba da bunƙasa dukiyarsu. A haka ne za ku ga mai kuɗi kullum yana ci gaba, amma talaka kam yana ƙara koma baya Afrika.
Edis Bwala ta ce, yau da gobe haka ne. Masu kuɗi ba sa son taimako ko kadan.
Shi kuma Ahmed Yamdugo yace talauci da arziki na Allah ne, yakan azurta wanda ya so ya kuma talauta wanda ya so. Dukkan su bin jarabawa ce. Allah ya sa mu ci jarabawan.
Sai kuma Bilki a ci dadi Kedi tace zalunci ya sa haka.
Musbahu dan uwa yace wallahi son zuciya ne.
Abubakar Sadiq yace yau da gobe. Ai dalilin da yasa ake ganin haka bai wuce abu uku ba. Na farko, gwamnatoci ba sa iya yin abubuwan da za su bunƙasa rayuwar talaka. Na biyu, masu kuɗi ko masu arziki ba sa fitar da zakka yadda ya dace, domin kuwa hikimar fitar da zakka shine domin a tsarkake dukiya, sannan kuma a samarwa talaka sauƙin talauci da yake fama da shi don yayi walwala kamar kowa. Na uku kuwa shine sau da dama daga cikin talakawa sun fi son zama ci ma zauni, su yi tarabawa a tsakanin masu kuɗi, suna maula mai makon su tashi su nema a wajen Allah. Yadda ya bawa masu kuɗin nan arziki ko dukiya su ma ba zai hana su ba, domin kuwa su ma bayin Allah ne. Allah ya raba mu da talauci duniya da lahira.
Amin. Sai Salifu Asmani Bisalla ya ce, to ni ina ganin da masu mulki da masu kuɗi dukkan su haɗe.
Sai sanata na Lauri ya ce, dama shi talaka kullum a baya yake, waje guda ne kawai yake gaba-gaba, shine wajen hasada da baƙin ciki musamman ga masu arziki ko masu mulki. Tunanin shi kullum ya za a yi ka rasa ku zama ɗaya. Hakan shi ya kai mu ga wannan hali a nan Najeriya.
Ita kuma Maryam Abubakar ta ce, Allah ya mana maganin shi.
Hadi journalist Zauro ya ce, Talakawa dole ne su talauce saboda ba su da income na shiga sana'a mai maski-maski ballantana su yi kaurin wuya. Kullum sai dogon wuya kamar zaren cassette.
Sai Sebastian Kinsey ya ce rashin gaskiya.
Zayanu Nanaye ya ce salam yau da gobe. Gaskiya haka ne saboda mutanen da muke zaba ne ba masu tsoron Allah ba. Kansu kawai suka sani ba talaka ba. Duba da yadda talakan Afirka ke fama da kuncin rayuwa musamman ƙasa ta Najeriya. Sakamakon rashin abinci yana saka wasu halin dauke-dauke. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan hali da muke ciki amin.
Sai kuma Aliyu A Haske yace wannan maganar haka ne gaskiya. Mafi yawan masu kuɗi ko manya ƴan kasuwa in za su yi wani abu da talaka zai karu to gaskiya ba za su yi ba. Suna gani in suka yi matalaka zai iya zuwa ya fi su kuma shi dai suna gani kamar ba su karuwa da shi ne gwara su yi wa ƴan uwansu masu kuɗi yanda abin zai tsaya akan su kawai ni dai haka nake gani.
Sai Zakariya Ramalan yace assalamu VOA abinda yasa haka shine su talakawa dama ba su da wani kuɗi mai yawa su kuma masu kuɗi suna da kuɗi mai yawa mafita shine su masu kuɗi su ji tsoron Allah da ya halicce su ya ba su kuɗi su rika tausayawa da tausayawa talaka domin akwai ranar sakamako.
Sai Michael Garba yace san kai shugabanninmu sun zama ramin kura duk tsarin da za su yi sai sun fiffita kawunan su shi yasa talaka ba zai taba yin arziki a wannan yanayi ba duk talakan da yayi arziki to yi bincike wani na kusa da shi ya shiga gwamnati.
Sai Jamilu Abubakar bakin kogi Zaria yace yau da gobe hakika wannan maganar ku dutse domin demokradiya a Afirka suna gina ta ne akan jari hujja kuma ba tare da batun gina ƙasa da talakan da ke cikin ƙasar ba. Sun zama ramin kura daga ita sai ayyanta.
Sai Fatahu Sa'idu Kangiwa ya ce salam babbar matsalar ita ce hukuma ta zama baiwar masu kuɗi talaka ya zama bawan hukuma.
Masaud Ibrahim ya ce yau da gobe tun rangini turan zani turawan mulkin mallaka haka suka mulki nahiya Afirka da suka tashi mika mulkin haka suka tsara mulkin ya kasance shi yasa har yanzu abin ke kwangaba kwambaya sai abin da hali yayi nan gaba.
Sai Lawan Idris ya ce salam yau da gobe babban dalilin da yasa haka shine danniya da murdiya da wasu shugabannin Afirka ke yi shine ya jawo wannan ita kanta demokradiya tana da sharri.
Sakon karshe daga Mara Bukar Tamsuwa Niger yace yau da gobe abinda ke sa talaka ke kara talaucewa shine lokacin zabe ba sa tantance wanda za su zaba sai wanda ke ba su guntun sabulu da wata atamfa mai hoton dan siyasa kawai mota ta tashi ta bar su da hayaki.
Yanzu kuma ga zauren matasa ga kuma jagoran muhawarar Yusuf Abdullahi tare da Mairu Malam Ligari shugaban majalisar yankin Difa da Musa Cangari dan jarida kuma dan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin jama'a da kuma Nasiru Saidu shugaban kungiyar muryar talaka ƙasar Niger. Yusuf Abdullahi jamuje.
To da yake kowane bangare yana ikrarin cewa saboda talaka ne yake wannan fafutukar. Washin ayar tambaya ana ita ce cewa talakawan an jira'ayin su kan wannan batun. Bari mu fara da shugaban majalisar yankin Difa Mahiru Malam Ligari.
Majalisa ce muke da. Majalisar nan ta kumshi ƴan majalisa 28 na duka jihar Difa, na duka kominkin Difa, na duka kabilar Difa. Kuma ta kumshi shugaban gargajiya, sarakan gargajiya guda 5 gagga suna cikin majalisar jihar Difa. Kuma ta kumshi deputoci na jihar Difa guda 6 suna cikin majalisar jihar Difa. Kenan wannan majalisa ita ce na kaiwa wannan takarda na karanta musu suka ce eh wannan abu ya kamata ayi nazari a gani. Kuka ce to muje muka dauke kudurori tunda muna da daman mu dauke su muka kai kudurorin da muka dauka muka tura gaba a gwamnati muka ce ga abin da muke so mu yi aka ce mu yi sai muka ci gaba da aiki. Aikin da muka yi sarakan da nake gaya maka wannan da su da konseye da nake gaya maka wannan tare da su muka tashi mu shiga jihar Difa muka dauka daga bakin kuma dugu na yamma sai da muka kai gabas sai da muka shiga tafkin Chadi suka bi duka suka diba hilaye kuma suka yi magana da mutane lalle banci an yi magana da kowa nace an yi magana da kowa ya ƙarya nake aka yi magana da mutane to kaka kuke ji ga abin da ake so a yi za a zuwa inganta wannan daji namu ya kuke tsammani haka ne yana da kyau tunda dai yau dai aikin noma dai ga abin da yake ciki yau ga gonan ma baka da kudin taki sai an baka to tsaya za mu yi kullum haka ai wata rana wannan ba zai yi ba kenan da aka gaya musu abin da za a yi sai suka ce eh lalle wannan aiki yana da inganci to duk sai aka yi mana rapport
wato rahoto
aka yi rahoto rahoton nan ni da shi ne aiki sai nace al-Quraish to ga rahoto da aka yi mutane suna son irin wannan aiki to yanzu ku je ku yi nazari ku gaya mana yaya za ku yi me da za ku yi me za ku yi ku zo ku gaya mana suka je suka sa masana masanan ma kuma suka zo difa kuma suma muka hada su kuma har yanzu da ƴan majalisa suka yi aiki tare sai suka fuddo cewa suna iyawa su kashe a jihar Difa cikin shekara 5 miliyar dubu da ƴan kai suna iya saka kamfani 14 suna iya noma abubuwa 10 zuwa sama kana ji ko wannan aiki da za su za a samu wurare na aiki na matasa misalin kamar 13,000 za su samu aiki da dindindin a jihar Difa a cikin su za a samu injiniyoyi da technician kamar 1,000 banda haka kuma me za a ba jihar Difa muka tsaya muka yi magana da su a dokance idan mutum ya kawo kudin shi zai muku aiki yana iya ba ku kaso ko kuma ya ce a na samu riba an ba ku kaza muka ce a kaso muke so kaso cikin company muna son hannun jari ya kasance da hannun jari mu za mu dore su kenan in mun samu hannun jari kenan dole mu ma kenan jaha tana da inci bisa company kenan za ta shiga cikin company mutane za su shiga cikin company kenan dole za mu sa ido mu sa abin da ake yi muka dauki hannun jari muka tambaye su muka kare aka tsaida shi a 15 tunda dama a dokance idan mutum ya kawo kudin shi zai yi aiki gare ka kai in baka sa ko kabo ba wato kashi 15 ne rabonka kashi 15 shine rabonka ba a wuce 15 to a 15 kin muka tsaida shi
ya ce za a ba su hannun jari ita conseil regional na farko ni wannan ban gane shi ba a ce ma za a ba su hannun jari kuma nayi jizance ya ce kashi 15 cikin 100 to ka san a cikin company in kana da kashi 15 kawai cikin 100 ha baka da ma karihin a cikin kamfanin nan na kahodi a shi
ba ka da bakin fada
dan abinda zaka samu duk kowa da hannu abinda yake da ni kenan kai kana da 15 cikin 100 su suna da 85 kenan baka da karhi kai jayayya ma da su in kana da cikin kamfani hannun jari kashi 15 cikin 85 baka da kari wannan a ko ina a duniya haka take dan saboda duka kowa karhin da ake bashi a cikin kamfani wajen daukan matakai wajen amincewa ko rashin amincewa da wurin sabuwa da karhin wannan hannunka na jari shi
ne wato ya danganta da jarin da kasa
to dan an baka 15 cikin 100 cikin 100 ba komai bane ka gane wannan zance ma bai kai ba ma akai ayi shi ne
yayin magana cewa doka ce ta bayyana haka
duba duk wannan zance akwai in aka duba ma bisa kan dokoki in ana so gwamnati a cikin kamfani hukuma tana so ta kwadi a ji abin da ya kamata ta dauka zai yi haka nan kuma hukuma ita take da yuka take da nama ita take da abin fa in ta ga dama tana ta ce duk wanda yake so yazo mu yi hulda da shi ina iya an bashi hannun ja'ari kashi 40 ni in dauki kashi 60 in ya ga dama to sai kuma wannan zance na jihar Difa ka san akwai project kin gaba din shi mun dauka mun karanta mun yi nazari mun yi lissafi a bisan shi to da muka gani ba mu ga inda aka nuna lalle shi talaka wannan ba da hayan nan ya hiye mishi zai ci more shi ba guda ba na biyu ya ce za a doki mutane su yi aiki an yi maganan kusan 10,000 wanda za su samu aiki to ai jama'an da suke amfani da waɗannan hilayen yawansu ya limka sau nawa shi wannan 10,000 din wanda su abin in aka aikata shi zai kawo musu cikas dan inda a ce kaman wani hili ne wanda san kwata-kwata ba amfani da shi ita kanta karamar hukuma na jihar Difa ta dai hukuma na jihar Difa su cewa da conseil regional region jihar Difa ita kanta ba a gani ba da za su iya su samu wani abu ingantacce a wajen bada wannan haya. Ya ce ya yi shawara. Wannan zai ce, ya dai, wannan shi wannan ya yi muhimmanci. In ana muhawara a yi magana bisa abin da ya yi muhimmanci. Duka tun da ba komi ba yake da muhimmanci. Wannan zance da ya yi.
Na shawara.
Na shawaran da ya yi. Ya yi zancen ya kwatanta da majalisa na jiha na difa su wane ne ya kamata a ce su ne mambobi. Akwai ƴan konseye wanda aka zaba a matsayin konseye. Akwai diputoci guda shida na jiha wanda su ma suna da hulan ƴan majalisan jiha. Ya yi zancen sarakan gargajiya. To ni zan tabbatar maka da cewa bisa kan Qur'ani da cewa da yawa daga cikin mutane wanda ya kamata a ce su ne ƴan majalisan takarrun nan na wannan furoshi ba su gane shi ba. ƴan majalisa na dokoki na Niger na jihar Difa wanda suke cikin kamata a ce suna cikin majalisan jiha zan iya zana maka koda guda biyu ne wanda ba su taba ganin wannan takarru ba sai daga hannuna ni na gwada musu na tambaye su in sun san da wannan abin da ake suka ce haram ba su sani ba. Na biyu da abin da ya kamata su sani cikin konseye akwai wanda a shafin Facebook kowane lokaci yana huddo maganar shi da ya karanta takarar da mu muka huddo yayi ta mamaki ya san da lalle an zo ana wannan zance amma ba su san cikin shi ba ya yanda shi ya gai yace ba kwatanta musu dalla-dalla ba ba su takardu suka karanta ba an zo musu ne da zancen wani zai zo ya taimaka abin ka zai kawo kudi a taimaka abin kasa noma da kiwo kowa ma aka ga mai aka kwatanta mai da zancen haka ne zai ce in dai bin kasa noma da kiwo ne jihar mu za ta ci gaba wani zai zo da kudi abinda gwamnati ma bai yi mana ba in wani zai kawo kudin shi yayi madalla a kawo su a bisa haka suka tafi sarakan galgajin da yake hodi akwai da mu ai muna magana da su uwayen mu ne su ma daga cikin su da ba su taba ganin takardun ba kamar yaudara ce aka musu an ba su an zo an ce musu ga wani abin alheri ne za a zo a auna gani rajin ku wanda za su zo su yi aiki za a samu bunkasa noma da kiwo da sauransu bisa haka akai ya yi zancen gwamnati na Niger ya ce gwamnati yana da masaniya lalle akwai wani gungu na gwamnati cellule partenariat public privé ake cewa wanda shi kaman ofishi ne wanda yake rataye a ofishin prime minister wanda in ana irin wannan yarjejeniya tsakanin kamfanoni da kasa don saboda abin kasa wani abu mutane su kawo hannun jari su suke kula da shi lalle waɗannan suna da masaniya bisan shi mu da muka samu takardu ni da kaina sai da na taka na tahi na tambaye su ko kuna da hannu a ciki suka ce kuma su a ganin su suka ce suna ganin abin yayi haka akai to yanzu a wajen hukuma da aka yi zancen wajen gubernama ka san akwai gubernama akwai kuma duka kanana ofisoshi wanda za su yi aiki shi wajen gubernama ma an kai wannan zance gubernama me yace shi da kanshi shugaban jihar nan na kiraye shi kana huddo takarda nace mai ya ne zancen nan naku sai ya ce mu to yanzu dai an ce a dan dakata shi gwamnati yace musu su dan dakata saboda na farko ba a san ba cut hilayen menene limit kin su
wato iyaka
iyaka ai asa ba a sa iyakoki ba na biyu ba a yi bincike ba ka san duk in ana irin wannan aiki ana bincike wanda ake cewa etude environmental et social shi ne wanda za a duba a gani in wannan za a yi wannan aiki bai iya kawo gurbace muhalli tunda ko da yake noma da kiwo ne ka san ko shi yana iya kawo gurbata muhalli in kamar ana amfani da wadansu abubuwa wanda suna iya su kawo cikas za a duba kenan za a auna a gani da irin kayayyakin da za su kawo an yako ba zai iya kawo wadansu matsala ba ta hanyar muhalli na biyu ta hanyar zamantakewa na jama'a menene riban da jama'a za su samu menene riban da ba za su samu ba za a yi bincike har a gani in ba zai iya kawo wani tashi hankali wani rikici wanda asaran da za a yi ta hanyar shi zai limka sau kaza irin alherin da ake zaton za a samu kenan sai an yi bincike an duba an ga komai da komai to wannan aikin binciken ba a yi ba saboda nan su kansu hukuma suka ce a dakatar da wannan abu to ni nayi magana da mambobin gwamnati wanda suka ce don saboda a renewal da ake na taba ta dozancan wanda suke cikin hukuma ko wanda suka ce mana lalle wannan abin ana nan wannan amma gwamnati ta ce sai a dakatar da wannan abu don yarjejeniyar nan fa ba a yi shi ba kai Nasiru yarjejeniyar nan har yanzu ba a yi ba kuma ba a yi ba don saboda shi kanshi gwamnati na Niger yana gani abin nan fa bai kai a yi yarjejeniya ba bisan shi to mun muna magana maganar da muke yi a waye ma mutane kai insha Allah za mu yi shi za mu ta yi duk inda ya kamata a ta yi wannan project za mu yi kokowa a Niger za mu yi kokowa a ko'ina don saboda ka a samu a yi iri wannan a cikin kasanmu wanda za a yaudari talakawa
Mala Nasiru an san akwai yankuna daban-daban a Niger ga yankin Tawa ga yankin Tilbeli ga da Magaram da dai sauransu shin me kake ganin yasa kasar Saudiya ta zabi yankin na Difa wanda kuma aka san cewa yana fama da tashi-tashin hankula
wannan abu ana yi a ce yalla amfanin da sun ka lura da shi cikin yankin shine ya jawo su amma nayi mamaki ma kuma da busu zancan ta kakaza su su hidda kihi ba hari tunda yalla wannan yana ta zuwa gaba tunda in suka fara hidda abin ga yana yawa su zancan kihin shi kankan shi amma ni abin da nake so mu gane Mala Abdullahi duka gaba ɗaya in kaddiba yau yanayin da kasashen mu suke ciki kasashe masu karamin tattalin arziki kamar namu ya kamata a ce magabata sun sa hankulan su bisa ga yanda za a kama matalak ya yi tsaye da kanshi ya noma ma kanshi abin da zai amfane shi ya yi kiwon abin da zai amfane shi har ya taimaka ma ƙasa ko ya saida muni ba a ɗauke shi ba bisa fannin ɗan aiki a yi mai biya tun da wagga logic ita da an gata cikinta yanzu mutum yana noma ko da buhu goma ka noma na masara baka da ƙasar an ka zaka an ka noma buhu miliyar ma yana yiwa abinda zaka samu cikin shekara bai sai ma buhu goma na masara naka wannan lissafi ne kamata mu kenan ni abin da ni tabbatar da shi babu hanyar da za a bi a ce za a girmamar da noma da kiwo cikin ƙasar mu namu ne kamata mu girmama su ba na wasu ba tunda yau babu hanyar da za a bi a ce wani gari ya zaka yayi noma kawai dan ya tallafa mu mutanen ku ko kuma dan yana tausan ku duniya ce ta zama ta jari huja ta kowa ne yana neman kuɗi ta fannin da ya gada mu kuma ɗan su kankansu ɗan Arabi Saudi kamar yadda Musa gai suna neman hanyar da za su bi na su rike tattalin arzikinsu tsaye tunda kalan zuri ya faɗi yanzu in ka diba yau alƙawali nawa an kai da su an ka tada balle ma wanga abu da ake bishin-bishin na ƙasa na ciki gwamnati na ciki ba ta ciki kamar babu haske ga abun ba abun da an kai mai haske ma ƙarar tsakanin Arabi Saudi da Niger menene kaga kwanan baya an yi ta ɗaukar 'yan Nijar bayan Allah samari da 'yan mata ana kai maka suna aiki ko to yanzu ka ji cikin bala'in da suke can maka ambasadar ta Nijar wata abin da aka yi can maka mutane na cikin wahala samari da 'yan mata suna son su komo ma alhali yarjejeniya ta son kai alƙawla na an ka ɗauka tsakanin ƙasa da ƙasa an ka taka balle yanzu wanga wanda aka bi da jari hujja yana yiwa ma kana ji wani kamfani na ka neman shi shigo ta wani bangare cikin zancen da yayi zancen saraki duka biyar inaji na jihar Difa sun yi taro tare da su to amma ba a yi taro-taro ba tunda bai gaye shi ba na shin su talakawan ga tunda abin inda suke da hatsari ba kamar inda hilaye na wanda a zaman banza waɗanda za a ba mutane su zaka su noma
in masu jahilci sun ja kamar ƙasa halaka ta zo dan kanuwansu suke fama ba dan kula da mutane ba
to sai kuma Isa Lawal na Ikara
ka hanka ci gaba ka san kamata mu taya shi murna Isa Lawal Ikara ya samu karuwar dan namiji Allah ya raya Allah ya dayyaba
Allah ya albarkace shi Allah ya sa ya fi uban hazaka
amin
saboda an so muke ya
yi ya gaba amin amin saboda shi ma gagara ba da wani
saboda shi me suke cewa matasa me suke cewa so muke ya yan su ya ga mana amma kwarewa ba lalacewa za su ba
to Allah ya sa
to ga labarin dan iya da shi da malam na Ikara din amma fa yana ƙara jaddada ne akan yadda noma yake da muhimmanci da kuma wannan salo na mallakar gonaki da jan hankalin gwamnati.
Yau wujiga na iske ɗan iyana ta faman tsuma, na ce ɗan uwa lafiya kuwa na ganka kamar za ka fagen fama? Ya ce na ikara gani na yanzu duk duniya da noma ake takama, shi yasa na ga lokaci ya yi in sungumi garma, don na gane dole mu ‘yan Afirka mu rungumi noma, kuma samu mu magance yunwar da ke ta gayyar al’ummarmu na Afirka har ma ka ga ana ta suma, kamar dai yadda kake gani mu ma nan a Nigeria tun muka fara nadama saboda yadda muka yi fatali da harkar noman mu na gado muka koma ga harkar mai saboda tsabar kwalama. Gashi nan yanzu rashin isasshen kayan abincin da muka noma cikin gida ya sa farashin abincin na ta tashi sama, saboda yadda muka raja'a akan abincin da ake shigo da shi daga kasashen duniya muka yi wasan wasarere da noman cikin gida tun daga na tudu har ma da na fadama. Na ce gaskiya ne ɗan iya cewa duk ƙasar da ke son tattake talauci sai ta rungumi noman da zai samun mata tattalin arzikin da ya wuce maganar samun na abinci, don shi ke tabbatar da ƙasar ta samu cikakken ‘yanci. Amma fa ni ina ganin bana gwamnatinmu ta Nigeria ta ɗan yi sakaci, saboda yadda gwamnatin ta gaza kawo taki da irin da ke ture wa manoma takaici, don kasan manoma bana sun amsa kiran gwamnati na a koma gona don nemo na kalaci, amma da suka buƙaci a hankaɗo musu taki kawai sai aka dinga bulbula musu dogon turanci. Har ma na ji wasu jami'an gwamnatin na ta cewa tsohuwar gwamnati ce ta dinga tafka ha'inci, shi yasa yanzu aka gaza shigo da takin da manoma ke da matuƙar kulafuci, wanda wannan nema yasa wasu manoman suka buge da lalaci. Dan ya ce to ai shi yasa dole duk ƙasar da ke son tattalin arzikinta ya bunƙasa sai ta tallafa wa da manomanta ga duk abubuwan da suke nema har sai ya isa, don kasan noma ne ke samar da kaso mai tsoka ga ayyukan yi ga ‘yan ƙasa, musamman ma ganin mafi rinjayen mutane mata ne da matasa. Kaga kenan noman ne kan murƙushe zaman kashe wandan da ke sa ‘yan ƙasa su na ƙasa, yakan kuma fatattaki yunwa daga dukkanin sassa, har ma sai ka ji ana ai ƙasar duk da ta rungumi noma ta wuce kanwar lasa, saboda yadda mabukata kayan abinci za su yi taɓarkowa daga nesa da kusa, su yi ta harkar kasuwanci da mu ta hanyar tuttuɗo da kuɗin da za su sai kayan abincin da suka dinga nema suka rasa. Da haka ne sai ka ji ana tattalin arziki ya bunƙasan da ya wuce wasa. Na ce to ɗan iya alsa ƙasashenmu na Afirka su gane cewa in dai batun mutane da albarkar ƙasa ne, to Afirka na da dukkanin ɗumbin mutane da za su iya samar da amfanin gona ga wasu mabukatan da suka zama cima zaune, maimakon barin bakin hauren da ba su da ƙasar noma su bi haƙƙinmu su daddanne, kamar dai yadda muka ga yanzu an fara yi wa wasu ƙasashenmu cinne ta hanyar aron gonakinmu da nufin sane, saboda ai tunda muna da gonaki da manoma arzikin ƙasar namu ne, don haka wajibi manoma da shugabanninmu su gane cewa yanzu fa kan mage ya waye, saboda haka babu wata ƙasa da za ta shigo ƙasar mu kuma ta ce za ta hure mana kunne.
Muke ta masu
a gaida na ikara,
muke ta masu pidgin English suka ce I go ask.
To
in tambaya?
Ta tambaya kamalan
su wannan abokin nawa na ikara. Shin ba kwanan nan naji an ce an yi haihuwa ba kuma
dakata
ga sabuwa?
Dakata
na dakata wata uwa
Isa Lawal Ikara. Hafsa shine ho mai igiya biyu, janar ne mai igiya biyu, ba irin ku bane masu idan besfa.
Idan besfa wa yaro ya ga kara na yi shiru
yawa da Wasila da Hawwa'u.
A kai ya sa
Wasila da Hawwa'u
easy sa
yawa kana da ja
na
so shikenan to ma saurari iyakacin shirin namu kenan, sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Usman Ahmad Kabara
da June Leather's Gresham wanda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Aidin Otku. Halima Jumro ke sallama da ku, sai gobe da izinin Allah. Yau ta tantance da ibin jike ta
da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba
yau da